Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah, ni kai ne na roka baro kika tan kai ba. Ko da maha tambaya nike da. Ko da maha tambaya nike da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya, muka fara nazari akan yanayin da aka shiga, inda ake ƙara samun ma'aurata suna kuntatawa abokan zaman su da ya shiga kaiwa ga kisa, akasin abin da aka saba gani a lokutan baya. Ta haka, shirin domin iyali ya gayyaci masana da majibantan wannan lamari domin neman gano masababin wannan lamarin da kuma matakan shawo kansu. A yau ma muna tare da bakin namu Barista Maryam Ahmed, wata lauya kuma ƴar gwagwarmayar kare haƙƙoƙin iyali, da Malam Abba Bello, jami'in ƙungiyar da ke aikace-aikacen kiwon lafiyar iyali, da kuma Dr. Haruna Yakubu na sashen kula da aikin lafiyar ƙwaƙwalwa a asibitin koyarwa na Aminu Kano. Madugun wannan tattaunawa, wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi Dr. Haruna Yakubu ko wannan lamarin yana da nasaba da camfin da waɗansu ke yi cewa shafa aljanu ne ko kuma taɓin hankali ke kawo wannan lamari, kasancewa lamarin ya shafi talakawa da attajirai masu ilimi da kuma marasa ilimin boko. Sai ya bayyana cewa
a gaskiya irin wannan abu mafi yawancin lokaci mutane suna danganta shi da ko ikokai ko aljanu ko rashin ilimi ko yawan ilimi da dai abubuwa da dama, amma a gaskiya halittar kwakwalwar ɗan adam kowanne da irin nashi. Akwai irin mutanen da suna da kwakwalwar da ba sa iya jure takura, idan ka takura musu sai kwakwalwar ta raya musu, ba za su ma iya juriya ba. Lokacin kwakwalwar za su iya yin abin da suka ga dama, sai bayan an aikata abin tukunna za a zo ana da na sani. Akwai kuma mutane da dama da suke da matsaloli a kwakwalwarsu da ya danganci matsala da ya kamata a zo asibiti, amma ba a sani ba, ana ta zama da su, ana ganin kamar ai wannan abin da wane ke yi ko abin da wance ke yi ai iskanci ne, ko kuma ai kawai samun wuri ne, ai kawai wani irin tsatsauran ra'ayi gare ko wani abu ko shagwaba, ba irin abin da ba za ka ji ba. Kuma mafi yawancin su suna da matsaloli ne, akwai matsaloli na kwakwalwa da dama da za su iya sa mutum ya aikata irin waɗannan abubuwa. Kuma waɗannan abubuwan da ake ta maganan aure da ka ko a ce a cikin aure, ba fa a aure kaɗai abubuwan nan ke faruwa ba, abinda ya sa ya fi yawa aka fi jin na aure don saboda waɗanda muka ɗan sassani tsakanin shekara biyu da suka wuce zuwa yanzu ya kai ga rashin rai, shi ya sa aka sani abubuwan nan suna faruwa kusan kullum a cikin gidajenmu. Za ka ga mutum kuma ba lallai sai ma'aurata ba, kawai dai mutanen da suke da kusanci, zai iya yiwuwa maƙoci, zai iya yiwuwa ɗan uwa na jini, zai iya yiwuwa kawai zamantakewa na gida ɗaya, ka ga mutum yana takura wa ɗayan, kuma takuran nan ba lallai sai ya daki mutum da hannu ba, takura iri-iri ne, ko fuska ko kallon banza kake wa mutum, ko kuma ka san mutum kullum-kullum to zai ta takura wa mutumin nan, kamar yadda barista ta faɗa, har ya kai ga mutumin nan ya kai maƙura, kwakwalwar ta raya mishi kawai ya juyo ya mai da martani. Kuma kwakwalwa kala-kala ne, ko da babu mai ake cewa ne matsala a cikin kwakwalwa, zai iya yiwuwa cewa halittar da Allah ya ba wannan mutumin. A turanci ana cewa personality, akwai personality, akwai kuma personality disorder. Ma'anar personality disorder shi ne a yanayin da halitta ɗan adam akwai wasu masu irin halaye da za ka ga mutane suna ganin matsaloli ne. To amma a gaskiya mu dai daga wajen ba wani dangantaka da aljanu, ba wani dangantaka da karancin ilimi ko yawan ilimi, ko da yake yawancin matsalolin da ake samu na kwakwalwa a asibiti idan mutum na da ilimi ana dan samun sassauci a cikin sunan shi matsalolin.
Alaba yanzu da ta mana gani cewa wani abin da ya taƙaita ga ma'aurata ba kawai ko cikin gida, a ta inda akwai alaƙa ta ƙudu ko ko aboka ko zaman majalisa ko zaman unguwa da sauransu, ana samu wata alaƙa da ta ƙudu da ta kan wani tsakanin al'umma. Wai binciken ku kun faɗaɗa shi zuwa wannan mataki da likita ya yi magana?
Wato ka san yanzu gaba ɗaya ma
abin da ake tunkara shine wasu abin da ake kira violence against persons. Babu wani magana ta jinsi ko halitta ko shekaru ko ilimi ko karfin tattalin arziki ko talauci ko sauransu. Magana ake ta dan adam kurum person. So magana ta Allah ba wai magana ce ta kawai an ware wani bangare daban ba, ko kuma a wasu halittu bangaren halittu na dan adam na daban, ko kuma shekaru ko kuma wani abu makamancin haka. Kuma kamar da ka tambaya, in ka kalla abin da yasa zaka ji an fi alakanta abin ga ma'aurata, kamar da Dr. ya bayani, wataƙila bayanan sun fitowa a yanayin zamantakewa ta ma'aurata ko kuma zamantakewa ta iyali generally. A shi sa an ka kalla ai da farko na ce maka muna kiran shi domestic violence. Me yasa muke kiran shi domestic violence? Saboda duk wani abu ko kuma duk wata alaka da ta shafi gida ko zamantakewa ta gida, kama ga kula da tarbiyyar yara ne, kama ga kula da haƙƙokinsu, kama ga kula da mai gida ne, kama ga kula da uwar gida ne, su duk wannan ya shafi wannan. So a zahiri kamar yadda doka ya magana, ba wai magana ce ta jinsi ko kuma zamantakewa ta iyali ba, ko ta ma'aurata ko
kenan. Waɗannan alƙalma misali da kake cewa sun ƙaru ɗazu daga shekara ta 2016 zuwa 2017 ɗin nan ko 2018, sun ƙunshi ko waɗannan nau'ikan wannan cin zarafi ko kuma rashin jituwa ko matsaloli na zamantakewa?
Ka shi ta ne maka kusan mai gaba ɗaya, ne maka kudin goro na ce maka domestic violence. Ko san ka kalli shi domestic violence ɗin, akwai abubuwa da yawa da suka kunshi suke tattara. Misali, akwai abin da muke kira economic abuse, cin zarafi ko take haƙƙi na da ya shafi tattalin arziki, ko denial of inheritance, wato ta hana abin da aka misali a harkar gado ko harkar wasiyanci da sauransu, ta hana mai haƙƙi ko wanda aka ba haƙƙi haƙƙinsa, ko kuma abin da ya shafi harkar lafiya ko wani access to service, ko wasu tallafi ko gudunmawa da ya kamata a ba wa mutum ko iyali ko ɗa ko mace ko miji ya ba, ya hana duk ya tattara yayi wannan bangarori ne da shi da yawa. Akwai ma abin da ya shafi shi kansa child protection, shi kansa kula da yaro din da tarbiyyarsa da sauransu. So duk ya kunshi wannan, yana da faɗi gaskiya shi da mai bayani. Ko ban bai mai muhimmanci na kusan shi ne wanda muka kusan alakanta da tutor mai kai, wanda muke kira battle, spousal battle, duk da yake tsakanin ma'aurata ko miji wa mace, ya lakaɗa wa mace duka ko mace ta lakaɗa wa miji duka, duk ya kunshi wannan, duk muna kira shi domestic violence.
Wai ba rasa mare lakaɗa duka nan da sauran cin zarafi, yana da nasaba da wancan batu na batun tattalin arziki? Misali, idan ya ce akwai ma cin zarafi wanda ake yin sa bisa tafarkin tattalin arziki,
batu a nan ne gaskiya ka san, kamar yadda daktar ya magana, kowa da irin yanayin da Allah ya halicce shi, kuma wa'insu sukan jure wa'insu abubuwa da dama. Kuma although za ka iya alantanta shi da wannan, tunda amma kuma ka san da za ka bashi ba ka so ne mai yawa ba, tunda batu ne wanda akwai wa'inda za su iya jurewa, tunda in an yi auren da wani zai ce maka na aure ka da shi da babu muna tare kuma a cigaba da zama. To amma akwai wa'inda kwata-kwata ba ma a san da wannan ba, wala namijin wala macen. Wani namijin idan ba shi da kuɗi a jiyonsa, to ya fi kowa masifa. Wata mace idan ta ga babu ta buƙaci a bada, to ta fi kowa masifa. So ba batu ne wanda yake magana akan cewa ko jinsin mata ko kuma jinsin maza, batu ne in ka yi magana economic factor, batu ne wanda ya shafi jinsin guda biyu. Kai in ma ka tsalla ko ma a gurin har ƴaƴan ma ya shafa, da makota da zaro mutane na kan hanya. Tunda batu ne yana magana kan cewa da mutum idan ba shi da shi, yawanci idan baka iya controlling ba, to ka fi kowa buri kuma ka fi kowa tsammani, kuma duk wanda ya taɓa ka bika ke kawai ya laushe ka ne ko kuma ya watsa maka kaza a yi. So da haka I think batu ne kamar yadda doctor ya faɗa, batu ne na sai mun san mu su waye ne tukunna, da kuma me ya muke iya ɗauka, sannan kuma mu zo mu bi mu kiyaye. Amma batu ne kamar
kadai ba ne. Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba ku ji matakan da masana ke gani za a iya ɗauka domin kare aukuwar ƙazamin tashin hankalin da ke aukuwa tsakanin ma'aurata. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilin Muhammad Ibrahim Kuri da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya Go me down to me, I say.